sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Santir Hashim Gumel ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za mu cewa kungiyar IFAB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ta yi amai ta lashe kan zaben jihar Anambra. Haka kuma za mu ji cewa malaman jami'ar Abuja da 'yan uwansu sun kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane. Muna kuma dauke da rahoto na musamman daga kasar Kamaru, sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bandaga suka sace daga jami'ar Abuja a wannan makwa, a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar, a cewar 'yan sanda a yau Juma'a. 'Yan bandagar sun sace ma'aikatan jami'ar ta Abuja su hudu da kuma 'ya'yansu biyu ranar Talatar da ta gabata. Abin da ya sa aka kafa ƙarin wuraren bincike na soja da 'yan sanda a ciki da kewayen birnin. Tun a ƙarshen shekarar da ta gabata, gaggan 'yan bandaga suka kaddamar da sace-sacen jama'a daga makarantu tare da kai munanan hare-hare a kan ƙauyuka, galibi a arewa maso yammacin ƙasar, don karɓar kuɗin fansa. Ana kallon birnin Abuja da kewaye da ke da hanyoyi masu kyau da ababen more rayuwa fiye da sauran wurare a Najeriya a matsayin wurin da ya fi tsaro a ƙasar. Ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin Prime Minister Abdullah Hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba, a cewar wata majiya da ke kusa da Hamdok a jiya Alhamis, yayin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin. Wata majiyar kuma ta ce ta yiwu mahukuntan Sudan su kafa wani sabon kwamitin mulki mai mambobi 14 nan ba da dadewa ba, a matsayin matakin farko na sojojin na kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. A alama ta baya-baya ta ƙarin matsin lambar daga ƙasashe, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi magana da shugaban sojojin Sudan Abdel Fattah al-Burhan a jiya Alhamis. Ya kuma roƙe shi da ya maido da bin kundin tsarin mulki da shirin kafa gwamnatin haɗin gwiwa. A wata tattaunawa ta waya a jiya Alhamis da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, al-Burhan ya amince da buƙatar kafa gwamnati cikin sauri, a cewar ofishin al-Burhan ɗin. Ɗaruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin ƙasar Habasha a ranar da aka cika shekara ɗaya da sojojin ƙasar suka fara arangama da Dakaru a yankin Tigray. Muryar Amurka ta kiyasta cewa ɗaruruwan mutane ne suka tattaru don yin zanga-zangar lumana da 'yan ƙabilar Tigray da ke zama a kewayen birnin Washington suka shirya. Masu zanga-zangar sun yi tattaki daga ginin Majalisar Dokoki zuwa cibiyar raya ƙasa da ƙasa ta Amurka. Daga nan suka nufi ma'aikatar harkokin waje, inda wani jami'in harkokin waje na Amurka ya gana da wasu daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar a wajen ginin. Nan take dai babu wanda ya san abin da suka tattauna. Jami'in dai ya ki yayi magana da muryar Amurka. Masu zanga-zangar sun yi ta rera waƙoƙi tare da ɗaukar alluna da ke ɗauke da rubuce-rubucen zargin gwamnatin Habasha da aikata kisan ƙare dangi kan jama'ar yankin Tigray da kuma jefa su cikin bala'in yunwa. Mesfin Reda, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar, ya faɗawa muryar Amurka cewa yana da 'yan uwa a yankin na Tigray. Amurka ta yi kira ga China akan kada ta takaitawa 'yan jaridar da za su ba da rahoto akan wasannin Olympics na hunturu da za a yi a Beijing a shekara mai zuwa damar zuwa wurin wasan da kuma zirga-zirga. A wannan makon ne kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta China ta faɗi cewa ta damu game da yadda masu shirya wasan na 420 ba sa fayyace abubuwa. 'Yan gwagwarmaya na yin kira ga Amurka da ta sa a yi watsi da zuwa wasannin ko ta hana jami'anta zuwa saboda yadda China ta yi wa 'yan ƙabilar Uyghur da wasu tsirarin musulmai a arewa maso yammacin China, abinda Amurka ta ce hakan ya nuna an aikata laifin keta haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi. China dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen. Wuraren zama sun cika makil da jama'a a wurin wasan ƙwallon baseball a Koriya ta Kudu kamar yadda ake yi kafin annobar COVID-19. 'Yan kallo kuma na shan barasa tare da cin soyayyar kaza. Za su iya tafa hannuwansu su buga kafarsu don nuna goyon bayansu ga 'yan wasan. amma abinda ba za su iya yi ba a yanzu shine rera waƙoƙin gasa ko yin ihu wani abu da aka san ƴan kallon ƙwallon wasan baseball a Korea ta Kudu da yi idan aka yi ihu sosai ƙwayar cutar na iya zirarewa ta takunkuman rufe hanci da baki abinda Prime Minister Kim Bukiam ya faɗa kenan a lokacin da yake yin kira ga masoya kallon wasan a wani shiri ta rediyo a wannan makon bayan da aka ga ƴan kallo da yawa suna nuna goyon baya sosai ta yadda suke magana a lokacin da wasan yayi zafi sosai
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla ungiyar nan ta IFAB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar bayafar bisa ikirarin da ta yi na baya-bayan nan na hana zaben gwamna a jihar Anambra ungiyar a yanzu ta bayyana matsayarta a cikin wata sanarwa ta aika wakilin VOA Hausa na yankin Niger Delta Lamiq Abubakar ga kuma karin bayani da ya haɗo mana
Kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ta yi amai ta lashe bisa alwashin da ta sha na baya-bayan nan na hana gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin kasar da aka shirya gudanarwa ranar Asabar. Kungiyar ta IPOC da ta sauya matsayin nata ne a cikin wata sanarwa da ta fitar wadda ta aike wa muryar Amurka inda ta ce ta janye umurnin nan da ta baiwa jama'ar jihar Anambra. Na zaman gida na dole na tsawon mako daya daga ranar 5 ga watan Nuwamba kan haka ne ma na tuntubi wani kusa a cikin kungiyar ta IPOC Musa Chinanzo Inwachuku kuma ga abin da yake cewa
IPOC we have no bad intention we have to listen to the elders
yana cewa ne mun dauki wannan matakin ne bisa wasu muhimman shawarwari da muka samu daga shugabannin yankin mu na mu bari a gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra cikin kwanciyar hankali haka kuma na tuntubi Musa Chinanzo Inwachuku kan cewar rundunar sojan Najeriya da haɗin gwiwar ƴan sanda an tanadi dimbin jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro na gudanar da zaben a jihar Anambra baya ganin tsinken jami'an tsaro ne shi yasa suka dauki wannan mataki sai ya ce
IPOC can never the people under the leadership of Nnamdi Kanu can never see any presence of military or any
yace sam ba haka bane kungiyar mu ta IPOC kungiya ce da ba ta tsoron kowa dukkanin masu tunanin haka kan cewa tsoron jami'an tsaro ne a tunani na mafalki kawai suke yi kuma muna tabbatar muku da cewa muna girmama manyan mu na yankin kudu maso gabashin Najeriya sannan kuma sun ba mu tabbacin cewa mu kwantar da hankalin mu za su bi hanyoyin da za a bi na ganin cewa an saki shugaban kungiyar ta IPOC Musa Nnamdi Kanu Musa Chinanzo Inwachuku ya kara da cewa
let them come out and march and vote and choose their own
Kungiyar ta IPOC ta bada tabbacin cewa mutanen jihar Anambra su fito su gudanar da zaben gwamna a jihar ta Anambra cikin kwanciyar hankali saboda suna da haƙƙi na su fito su zabi wanda suke so saboda demokradiyya ake yi to sai dai kuma rundunonin tsaro a jihar ta Anambra sun ce sun shirya tsaf domin tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali SP Ken Atoki shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Anambra yace
head of other security agencies in continuation of what we have been doing
yana cewa ne rundunar ƴan sandan jihar Anambra ta shirya tsaf domin ganin an gudanar da zaben gwamna cikin kwanciyar hankali kuma ina mai tabbatar muku da cewa yanzu haka akwai jami'an tsaro daban-daban da ke gudanar da sintiri a sassa daban-daban ta jihar Anambra domin da tabbatar da tsaro zamu gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali
people can be assured of their safety during and after election
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria.
A gaida Lamiq Abubakar, a yayin da ƴan uwa da abokan arziki na mutanen da malamai da aka yi garkuwa da su a rukunin gidajen malaman jami'ar birnin tarayya Abuja ke ci gaba da murnar sako mutanen, shi ma Abdullahi Muhammad dan uwan Danjuma da aka yi garkuwa da shi akan hanyar Lakwaje zuwa Abuja ran Litinin ya tabbatar da sako dan uwan nasa bayan biyan kuɗin fansa. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdurra'uf ta aika mana da ƙarin bayani.
A ranar Talata ne wasu 'yan bandiga suka afkawa rukunin gidajen manyan malaman jami'ar gwamnati da ke birnin tarayya Abuja, inda suka yi awon gaba da malamai uku waɗanda biyu a cikinsu na da matsayin farfesa, ɗaya senior lecturer da kuma 'yan uwansu uku, jimilar mutane shida, lamarin da ya girgiza al'ummar da ke zaune a yankin. Da sanyin safiyar yau Juma'a ne rinnan 'yan sandan birnin Abuja ta tabbatar da ceto mutanen shida da aka yi garkuwa da su daga rukunin gidajen malaman jami'ar birnin tarayya Abuja a ranar Talata. Dr. Habib Yakub shine jami'in hulɗa da jama'ar jami'ar ta Abuja.
Gaskiya ne, banda iyalai mutanen nan da aka saki kowa murna ake, wallahi ai mun godewa Allah cewa mutanen nan an sake su. Dan ka zo nan suka ga kowa suna rungumi kansu, suna godewa Allah. Na biyu, to gaskiya mun tabbatar cewa babu wani kudin fansa da aka biya. Waina mutane jami'an tsaro ne da ma'aikacin mu wanda suna kula da harkokin aro, wanda muna kira safety officers na university, su suka hada kai ne suka je suka samu release na wayannan mutane. Gaskiya kuma mun godewa duk mutane da suna tare da mu a lokacin kunci da muke.
Baya ga sace malaman jami'ar Abuja da 'yan uwansu uku, banda mataimakin shugaban makarantar sakandaren Yebo na karamar hukumar Kwali a birnin tarayya Abuja, gwamnati ta tsaurara matakan tsaro, inda masanin tsaro Yahuza Getso yayi tsokaci akan matakin da gwamnati ta dauka.
Cike da hukumomin tsaro suke kafawa, wato da na shigowa Abuja da ma dan na ko ina a dai kasar Najeriya ba shi da amfani, wato wani abu ne da ake cewa ta gina bata shiga ba, domin su dai waɗannan matsaloli na tsaro abun kunya ne ma wato ga su hukumomin tsaron Najeriya, musamman su sojoji da kuma ita kanta gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shi Malam Muhammadu Buhari, a ce wai an ga sun zo sun sanya shingaye a hanyoyin da suke shigowa birnin tarayya Abuja. Wannan ba wani abu bane illa kokarin a ƙara azabta da mutane, kuma wato Allah ya isa talakawa ta ƙara yin tasiri a kansu, domin duk wanda ya kuntata zai Allah ya isa, saboda waɗannan ba su ne matakan da ya kamata a ɗauka dangane da kawo magani na akan matsalolin tsaro, ko kuma wato hanyar da za a bi domin kama masu aikata laifi ba. Ai, masu aikata laifin nan kullum abin da muke magana an san inda suke, an san ko su wane ne, an san me ya kamata a yi. Saboda haka wannan gaskiya ni ban ga amfanin shi ba.
A wani bangare kuwa, Abdullahi Muhammad dan uwa ne ga dan Juma da aka yi garkuwa da shi akan titin Lokwaja zuwa Okene, inda yake cewa
ina dan uwan dan Juma da aka kidnapi a hanyar Lokoja, an soko shi dai yanzu haka yana tare da iyali, ba zai iya magana ba dan har yanzu is still traumatized. Amma shaida muka biya kudin fansa kafin wayannan kidnapan suka soko shi, muna fata gwamnati za su duba cikin wannan halin da muke ciki.
Matsalar masu garkuwa da mutane dan neman kudin fansa dai na ƙara ta'azzara a yankin Arewa maso Yamma da Arewa maso Tsakiya, lamarin da 'yan Najeriya ke ci gaba da yin kira ga gwamnatoci a dukkanin matakai da su dauki matakin bai daya don yakar miyagun iri a kasar. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf. To yanzu kuma ga Awal Garba daga kasar Kamaru, wanda zai shigo mana da rahoton sa na musamman.
Har yanzu dai matsalar tsaro na ci gaba da samun barazana a sashen 'yan awalin kasar jamhuriyar Kamaru. Yau shekaru hudu kenan da ake dauki madadi da masu dauke da bindigogi da kuma ziyartar sojoji na kasar jamhuriyar Kamaru a wannan bangaren. An dama a yanzu haka waɗansu ƙauyuka suke hannun masu dauke da bindigogi, kuma su ne suke riƙe da madafun iko a wannan bangaren. Sannan kuma sun kafa waɗansu dokoki na karɓar haraji ga al'umma. Alhaji Muttari Bamin da ɗaya daga cikin masu fana'aci a wannan bangaren ga abin da ya ce.
Abin fahimta shi ne, lallai yaran nan masu riƙe da makamai waɗanda suke yakin gwamnatin Kamaru, cewan suna so a raba ƙasa a samu ɓangare masu turancin harshen Ingilishi, turancin Ingilishi da masu turancin masu Faransa, su ainihin abin da suka yi sun ɗauki makamai, kuma ya saka sun yi ƙarfi ga rike makamai har akwai ƙauyuka waɗanda a cikin ƙauyukan in sun fi iko, sun fi ƙarfin gwamnati da iko a wajen. Ba wai babu gwamnati ba, akwai gwamnati, amma sun fi ƙarfin iko a wajen, yadda duk dukan da suka saka shi ne mutane suke aiwatarwa, ko saboda yadda da su, ko saboda tsoronsu. Amma mu sani cewa akwai ƙauyuka wanda babu wanda ya sa wani abu, sai dai umurnin wa'annan yara. To dakarun tsaro sojoji da gendarme da sauransu ba yawa suke da shi da za a iya saka su a kota ina da ina ba. Saboda hakan nan lallai ne akwai wurare wanda kam gwamnati ba ta da ƙarfi hakan nan kuma gwamnati ba ta yi kokari ta shama kan wannan abun ba ga bakin shi daya gwamnatin za a cire ta daga cikin irin wa'annan.
To Alhaji Mutari kuma ya maganan karatun ɗalibai yanzu haka a wannan bangaren naku yau sama da shekaru huɗu kenan ambaboy su ne suka hana ɗalibai karatu da ma gudanar kasuwanci a wannan bangaren naku.
A maganan karatu za mu ce gwamnati kan abin ya fi ƙarfinta domin su wa'annan 'yan aware sun tsaya kan cewa makarantun gwamnati kada a shiga kuma akasarin makarantun gwamnati wato za mu iya ce kusan 90 ko 80 cikin 100 ba su aiki a ƙauyukan sashenmu na English nan gabaki ɗaya. Sai dai makarantu na mutane wato za mu iya ce kaman community schools kaman ko makarantun Islama ko kuma makarantun Katolika ko na Presbyterian ko kuma na mutane dai waɗanda su suka yadda su tafi. To waɗannan makarantun suna yake ɗan ƙoƙari yake ganin yara suna zuwa amma akasarin yara da suke na cikin ƙauyuka duk sun firfita ma suna na cikin birni wani sun tafi daga su Duwala su Yawun da Najeriya saboda neman ilimi saboda babu tsaro ainihi malamai masu karantarwa su ma babu tsaro saboda haka malami ba zai iya tafiya wajen da ya san cewa a bakin ranshi zai je ya aiki ba. Akasarin malamai suna cikin Bamenda ko kuma sun kaurace ma wa cikin Bamenda sun tafi wa'ansu bangarorika suna aiki ta wannan wurare. So wajen karantarwa akwai babban mushkila a nan kuma abin da za mu ce yana fin karfin gwamnati saboda hakan nan tattaunawar da aka yi na gaskiya mutane suna farin ciki a kai domin sakamakon tattaunawar yana nuna cewa za a kama idon zari wato za a samu lafiya idan aka ci gaba ga haka domin farkon yanda ake asasanta tsakanin mutane shi wani ya faɗi abin da ke damun shi wani ma ya faɗi abin da ke damun shi sannan za a bi a ce to kai naka ka kaza da kai naka ga kaza sannan a yarjejeniya suke to an fara kenan na ainihi wanda har ƴan awarin ma suna zauna a kan
haka zalika ta bangaren alori akafi kuma na cutar corona virus wanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta tsasawa al'umman kasar cewar dole ne su amshi wannan alura ta rigakafi na cutar corona sai dai ƴan kasar sun fara dufa albarkacin bakin su. Alhaji Sabo ɗaya ne daga cikin ƴan jam'iyyar adawa na MSA ya yi mini ƙarin haske kan matakin da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ɗauka.
Lallai wannan matsala ce wanda take mai girma kuma ba waɗansu bane suka ɓata abin ɗin gwamnatin Kamerun. Idan kana sane mun taɓa zama mun yi magana a TV cewa wannan abin da matakin da Kamerun ta ɗauka tun farko ta ɗauki mataki mai kyau wanda akasari mutane da dama sun ji tsoron wannan ciwo. To menene zai faru? Ce zamana mutane sun tsorata sosai a lokacin duk abin da aka ce za su yi za mu yi domin mutane sun ɗauki abin da gaskiya sosai a Kamaru. Na farko abin da ya fara kashe mutane jiki duk surutun da aka dosai a Kamaru ba taɓa nuna mutum ɗaya wanda an sa masa ga ciwon nan ya kama shi an sa mana sabin numfashi yana ana yi musu magani babu ba taɓa nuna ba. Na biyu abinda ciwon nan ya kawo mana mu ba mu da masu ciwo amma muna da barayin ciwo duk taimakon da aka ka akan ciwon nan sun handa ne dama mu kasanmu kasan wasoso ne Kamaru kasan wasoso ce domin lokacin da aka soma ciwon nan Union European sun ba ma Kamaru wato miliyon 180 na euro miliyon 180 amma ba mu sake cin maganar su ba she labarin an sace wannan na farko kenan. Na biyu kuma gwamnatin Kamaru bayan sun sace kuɗi suna ƙaryan cewa an kama 'yan ciwo kaza a wani waje a nan yawun da kaza a Duwala kaza a Duwala ta duk da yake ba wai ba mu ce ba ciwon ba ne lallai akwai ciwon amma wato bai ƙarfi kaman da ake kururuta shi ba bai ƙarfin da kaman da suke kururuta shi ba.
Na tambayi Ismaila Muhammad ɗaya daga cikin jikajikin matasa na jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya sake yi mana bayani na dalilin da ya sa gwamnatin ƙasar ta ɗauki wannan dokar ta allurar rigakafi.
Assalamu alaikum. Gwamnatin ƙasar Kamaru tana daddawa wato ɗaukan matakin yin wannan allurar rigakafi dole ga al'umman ƙasar Kamaru saboda mu duka mun san wato halin da ƙasar mu take ciki dangane da wannan cuta inda wato a cikin dan kwanakin nan cutan ya adadin wanda suke dauke da wannan cuta ya haye da kuma ita kanta ma adadin wanda suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta musamman mun san shi wannan variant delta musayin hadarin da yake da shi to kaga cikin sa'a kowa da kowa yayi allurar rigakafi sai ba da dama da farko kowanne ya kare lafiyansa ya kare ransa sannan kuma ya kare wanda suke gefensa da sauransa kuma dan kuma ya taimaka wa gwamnati gurin wato da hakile wannan barazana na ciwo na cutan COVID-19 bugu da kari kuma kasan kuma nan da dan kwanaki kadan kasar Kamaru za ta dauki bakoncin wasan cin kofin Africa na wato wasan kwallon kafa saboda haka dukkan wannan ka hada shi yake ba wa gwamnati daman bayan ta iya kokarinta na wato jan hankalin mutane kan mahimmancin wannan allurar rigakafi da kuma wato duk amfani da dukkan wani dama na wato yakar wannan ciwo da sauransa to kaga wannan abu ne mai kyau da kuma zai taimaka da gaske gurin dakile wannan cuta a kasar Kamaru da cewa wato akwai jita-jita da yawa da yake wato sanya da yawa daga cikin kasar Kamaru suke ganin kamar wannan allurar rigakafin zai iya haifar da matsala nan gaba don wannan nake tsammani ya kamata a ce dukkanin 'yan kasar Kamaru sun marawa gwamnati baya kan wannan yunkuri saboda kare lafiyar mu da kare rayuwar mu da kuma kare lafiyar wanda suke makusantan mu.
Wannan cuta ne ta corona ta lakume rayukan al'umma a faɗin duniya kusan miliyan 5 sai dai matsalar annobar a kasashen nahiyar mu ta Afirka ta bangaren baragen fata bata yi barna ba kamar yadda masana harkokin lafiya suka fara fada a can farko haka zalika gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta gina waɗansu tagwayen hanyoyi masu tsawon kilomita 350 daga Benin Duwala cibiyar kasuwancin ƙasar zuwa Benin Yaounde inda ake sa ran nan da wata 1.5 za a buɗe wannan hanyar amma shugaban kwamiti mai lura da tafiyar da aikin na hanyar Alhaji Tijjani Ahmadu ya yi wa manema labarai ƙarin haske. Mun fara wannan aikin ne tun shekaru 3 da suka gabata mun riga mun ci karfin aikin yanzu dai sama da kaso 78 cikin 100 ne muka kammala kuma muna kyautar da cewa nan da wata guda za mu cimma burinmu za mu miƙawa mahukuntan ƙasar Kamaru aikinsu abin sani dai a nan ina hanyoyi suna kawo ci gaba na tattalin arzikin ƙasa kuma da fatan aikin za a kammala kamar yadda masu gudanar da harkokin aikin hanyar suka ambata. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaishe ka, har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal ya dawo da
wasanni a takaice.
Yayi zaɓen shiyoyi 10 na ƙasa wanda ake sa ran samun shugaban hukumar na ƙasa baki ɗaya kuma ana ganin cewa tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru ne Samuel Eto'o zai sanya takararsa na karɓar wannan kujera mai cike da rudani da kuma takaddama. Malam Zakari masanin harkokin kwallon kafa ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma mai hasashe ne kan al'amuran wasanni a ƙasar jamhuriyar Kamaru ga kaɗan daga cikin abin da ya labarta mana.
Eta Muhammad Awal Garba, abinda zan iya cewa anan Samir Ito dai ya samu nasara a zaben da aka yi na wato jiyoyi a wannan makon na jihar Littoral. To wato Ito ne zai wakilci jihar Littoral a zaben shugabancin hukumar wasan kolon kafar Kamaru. Da yanzu haka ne sai Dumbo Mboje ne aka ba wa ragamar tafiyar da wato wannan al'amura har zuwa zabe. Duk da cewa dai da ko waɗanda suke gani kamar sai Dumbo Mboje in bai da wannan hurumin da yake hukumar kokon ce kotun sauraron karrakin wasanni DAS ta bayar da sakamako cewa ba Mboje bane zai tafiyar da al'amura saboda a matsayinsa wato wanda ya kasance haramtaccen wato shugaba wanda aka soke zabe da watan Disamba da aka yi 2018. To wannan shine to a yanzu haka dai abin da shawara mai ito shine haɗa takardunsa wanda zai bashi dama tsayawa takara. To anan ne za a ci kwakwa da Samin Ito domin da akwai wata doka da suka shigar da cewa duk wanda yake da shaidar zama dan kasa biyu domin Ito na da wannan ya kasance dan kasar Spaniya kuma gashi kuma dan Kamaru. To suna manta cewa dai Ito ya buga mu Kamaru kwallo kuma ya taka rawar gani kuma daga cikin wanda suka daga tutar Kamaru. Kuma idan aka duba alaka da ke tsakanin shi kansa Samin Ito da shugaban kasa da kuma wasu jami'an gwamnati har ma da jami'an wato hukumar wasan kwallon kafa ta duniya FIFA da kuma alaka da yake da shi da ainihin shugaban wasan kwallon kafa shi wannan hukumar ani wato Africa CAF Dr. Musipe. To wannan shine abin da za iya cewa Ito zai iya samu matsala wajen hada takardun kawai, amma muddin Ito ya shige wannan wato bangaren to abu ne mai kamar wuya a ce ba za a yi da Ito ba. Abu ne mai kamar wuya a ce Ito ya je wannan wajen ba tare da ya lashe zabe ba, domin sanin kowa ne ko da wasu ma za su tsaya takarar zabe kamar da aka sanar cewa da akwai wasu yan wasa tsofaffin yan wasan kwallo guda biyu banda Samuel Ito, Babwan Kisak da kuma Jules Denis Onana wanda suka taka rawar gani a kofin duniya a 1990 a Italia suna nan tafe. Amma waɗannan ba barazana ba ne ko kuma ba barazana ba ce ga ainihin Samir Ito, saboda Samir Ito shi babu wanda zai iya ainihin tsayawa takara da shi a yanzu a tafiyan da ake musamman maganar wasan kullun kafa. Ana bukatar sa zai iya kawo taimako da yake mutum da ya saba taimako a koda yaushe kuma yana goyon bayan shugaban kasar Kamaru kamar da nace dazu. To abu ne gaskiya mai kamar wuya a ce za iya yi da Ito, za iya yi ba Ito. Wannan shine shi sai mun mujin imma ai Ito ne taimaka masa ya ci wannan zabin da aka yi a 2018 da ainihin kotun sauraron karrakin DAS ta soke daga baya saboda an yi wannan zaben ba bisa ka'ida ba. Muna fata cewa za a yi wannan zaben dai bisa ka'ida, idan ba haka ba lalle za a samu matsala.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bandaga suka sace daga jami'ar Abuja a wannan makon a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a yau Juma'a. Ana samun ci gaba a tattaunawa da ake tsakanin Prime Minister Abdullah Hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulki da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba a cewar wata majiya da ke kusa da Hamdok a jiya Alhamis, yayin da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin. Daruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis dan yin Allah wadai da gwamnatin kasar Habasha a ranar da aka cika shekara daya da sojojin kasar suka fara arangama da dakaru a yankin Tigray.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai ku gobe idan Allah kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Lerner Scrisham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarifila Hashin Gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.